sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 masu aron mu a jamhuriyar Niger suna yin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidan radio VOA Africa kan mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazan mu FM masu na'urar computer masu na iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masaron mu assalamu alaikum da fatan kuna la asariya lafiya yau Lahadi 21 ga watan Janairu shekara ta 2018 Sahabu Imam Ali ne a madadin sauran abokan aiki muke farin cikin kula lubota shoshin mu a daidai wannan lokaci kakanun labarai
Kafar yada labaran gwamnatin Turkiya ta ce sojojin kasar sun ketara kan iyaka zuwa yankin Kurdawa dake Syria suka kai samami Sojojin kundumbanar Afghanistan sun kawo ƙarshen samaman da suka kai tsawon dare jiya a hotel din ƙasa da ƙasa na Kabul inda mutane akalla 11 suka mutu. Sannan Sarki Abdullah na ƙasar Jordan ya bayyana damuwarsa game da shawarar da Amurka ta yanke ta amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila.
Kanun labaran kenan.
Don haka yanzu jami'ar PDP za mu samu lokaci mu rubuta majalisar dokoki takarda. Mu ce wannan abu sun kira na shugaba tsohon gwamnati sun kira shi akan wani bincike za mu dubi za su yi ko kuma akai ya dawo jami'ar APC shikenan ya tsira. Don jami'ar APC kamar shiga addinin kahiri ta an kai duk abin da kai ba an yahe ba.
Kakakin jami'ar PDP a jihar Kebbi kan sake shekar da tsohon gwamnatin jihar Sa'idu na sa mu dakin gari yayi zuwa jami'ar APC mai mulkin jihar. Professor Daniel Saro yayi magana kan batun kafa gandun kiwo a jihar Benue. Za mu kawo muku maimaitin shirin duniyar Amurka da farko sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba Kafar yada labaran gwamnatin Turkiya ta ce sojojin kasar sun ketare kan iyaka zuwa yankin Kurdawa dake kasar Syria Yau dinnan Lahadi, kamfanin dillancin labaran Anadolu ya ce sojojin sun kutsa cikin lardin Afrin. Kwana guda bayan da jiragen yakin Turkiya suka kaddamar da hare-hare kan mayakan Kurdawa a Afrin inda suke samun goyon bayan Amurka. To amma kafar labarai ta Reuters ta ce wani mai magana da yawun dakarun na Kurdawa ya ce sojojin na Turkiya sun yi yunkurin shiga Afrin ne yau dinnan Lahadi. To amma an fatattake su. Turkiya dai ta fadi jiya asabar cewa wani harin jiragen samanta wanda tunda dama dai ake saurare ya bararraka wurare sama da 100 ciki har da birnin Afrin kansa birnin dake da dubban mazauna ciki Turkiya na zargin dakarun da Kurdawan Syria da suke hada baki da su yan tawaye dake cikin Turkiya din dake samun goyon bayan Amurka Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya bada sanarwa da kai harin kafin ma a kai shi ya ce harin zai kakkabe yankin kasar har zuwa kan iyakar Iraki daga abin da ya kira yan ta'addan dake aiki ma wasu masu yunkurin mamaye kasar shi Sojojin kundumbalar Afghanistan sun kawo ƙarshen samaman da suka kai a tsawon daren jiya a hotel din kasa da kasa na Kabul wanda yayi sanadin mutuwar muharabiyar dake dauke da mugan makamai da kuma mutane shida dake zaune a hotel din ciki har da wata mace yar kasar waje a cewar jami'ai a yau din Lahadi sabon karamin jakadan Afghanistan a birnin Karachi mai tashar jirgin ruwa a kasar Pakistan na daga cikin waɗanda aka kashe a harin wani mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida mai suna Nasrat Rahami ya gaya muryar Amurka cewa mahari na ƙarshe da ya rayu ya tarwatsa kansa da misalin ƙarfe 11 na safi a gogon yankin abinda yayi sanadin tashin gobara a hawa na 6 inda aka tsare shi tun da farko Rahimi ya ce mutane 7 ciki har da wasu jami'an tsaro 3 sun samu raunuka kuma an ceto masu zama a hotel din wajen 161 ciki har da yan kasashen waje 41 an bada rahoton bacewar da dama daga cikin ma'aikatan kamfanin saman jirgin saman KAM bayan harin Sarki Abdullah na kasar Jordan ya bayyana damuwarsa game da shawarar da Amurka ta yanke ta amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin kasar Isra'ila a tattaunawarsa da mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence. Sarkin ya gaya ma mataimakin shugaban kasar na Amurka cewa mafita guda game da rikicin Isra'ila da Falasɗinawa ita ce kafa tagwayen kasashe ta yadda gabashin birnin Quds zai zama babban birnin kasar Falasɗinu. Kasar ta Jordan ta ce ita ce ta biyu a da wurare da mataimakin shugaban kasar na Amurka ya da zango a ziyarar da kwanaki hudu da ya kai gabas ta tsakiya. Ya fara yada zango ne a birnin Al-Ahira na kasar Masar, inda ya alkawarin cewa Amurka za ta bada goyon baya ga Masar a yakin da take yi da ta'addanci. Kafin ya zarci Isra'ila, Pence zai gana da sojojin Amurka da ke yankin. Zai yi jawabi ga Majalisar Dokokin Isra'ila ta Knesset, ya kuma gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yan majalisar dokokin Amurka na Republican da Democrat waɗanda ke ci gaba da ganin laifin juna game da cijewar al'amura a siyasance sun tashi aiki a rana ta farko ta rufe wasu harkokin gwamnati da aka yi, inda aka ga alamar cima wata yar jituwa kan wani kudirin dokar kashe kuɗi wanda ta kaddama kan batun shigowar baki ta dabaibaye shi. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell ya faɗi da daren jiya Asabar cewa ya tsaye da ƙarfe 1 na safiyar gobe Litini a matsayin lokacin da za a kada ƙuri'a kan wani sabon kudirin kashe kuɗi wanda zai sa a iya ci gaba da gudanar da harkokin gwamnati har zuwa ranar 8 ga watan gobe. Wannan ƙuri'ar za ta matsa ma 'yan Democrat da ke majalisar dattawar lamba su yadda a cimma matsaya ko kuma su fuskanci kasadar zama masu kin amincewa da kudirin dokar kashe kuɗin gwamnati har a karo na biyu. Wa'adin hurumin kashe kuɗin ya cika ne da tsakar daren ranar Juma'a a gogon yankin na Washington, wanda ya kai ga dakatar da ayyukan gwamnati da ba su da muhimmanci sosai. Magajin garin birnin New York Bill de Blasio ya ce masu zanga-zanga sama da 120 ne suka taru a Manhattan wajen gangamin gwagwarmayar jaddada 'yancin mata, kamar yadda wasu kuma dubbai suka yi a sauran biranen da ke fadin kasar. Gangamin matan na shekara ta 2018 ya zo ne a daidai zagayowar lokacin da aka kaddamar da gwamnatin shugaba Donald Trump, kuma da dama daga cikin masu zanga-zangar ta jiya Asabar sun bayyana rashin jin daɗinsu da salon shugabancinsa a sakonnin da suke dauke a kwalayen da kuma tufafin da ke tattare da su. Matan sun taru ne don yin kiran da a rika yin daidaito tsakanin su da maza game da batun biyan albashi da kuma batun kiwon lafiya, da yin kuma tur da yawan tilasta musu a yi lalata. Sun kuma karfafa ma mata gwiwa su rika shiga takarar siyasa.
Ibrahim ka almasi garba aka ji da labaran duniya. To ma da labarin mu fara shirin daga rikicin manoma da makiyaya a jihar Benue. Na zan tada zudazun nan da Professor Daniel Saro, tsohon mataimakin shugaban jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, kuma tsohon sanata a Majalisar Dattijan Najeriya. Professor Saro baya goyon bayan batun kafa gandun kiwo a jihar Benue a zaman hanyar da za a warware rikici tsakanin manoma da makiyaya. Ga dalilin sa.
Idan kana da shanu, ya kamata ka samu inda zaka su kewaye wurin a sa su a ba su abinci su fita su je su yi kiwo su dawo. Amma idan an ce za a yi colonies can su zo daga kowane wuri su zo su shiga ciki colony, wannan zai kawo wani babban problem saboda shanu suna da ciwo. Idan ka zo da shanu daga wurare da yawa ka haɗa su wuri da ka da kawo ciwo iri-iri ba wani likita da zai je control ya mu, saboda haka a yi harkar kuri da zanen colony. In ka yi colony a tabbata shanu na mutum daya ne ba wai za su shan hejina guda goma daga wurare da yawa sama zai ma dukkan za su doda daga kasar wurare da irin ciwo iri-iri a zuwa tara su wurin da ake an yi koloni wannan ba kyau.
Professor in aka yi kai irin wannan hurumi da aka ce ko kuma wuri da aka ware saboda irin wannan dabbobi ko da akwai cuta ba ka ganin cewa za a yi tanadin magunguna ko kuma kafin su zo a ce akwai rigakafi da sauransu?
Problem na magana kokolin ba. Problem na Najeriya shine ba ciyawa.
Rashin ciyawa ne ranka da
rigakafi. Rashin ciyawa ne yasa. Rashin ciyawa ne yasa masu shanu suna yawo. Suna kiwon suna yawo da shanu.
To
idan akwai ciyawa idan an ya sa kai an ajiye in da dalilin ya zo a bar su su fita su ce abinci in bar su ya zo a ba su kai.
To yanzu menene a ganinka na warware wannan matsala kuma cewa da hukumomi na jihar Benue suke cewa su dukkan Fulani bara a ba su hurumi a jihar Benue ba kana gani wannan zai magance wannan matsala?
Abin ya da mun Benue. Kwai wurare da yawa a arewa state ta arewa wanda suna da fili da yawa amma ba su da grazing reserve ko daya sai an zo Benue ana ana magana grazing reserve a Benue.
Professor Daniel Saro daga jihar Benue. Tsohon gwamnan jihar Kebbi Sa'idu na samu ɗakin gari ya canja sheka daga jam'iyyar PDP zuwa APC mai mulkin jihar saboda son manufofin jam'iyyar ta APC ne ko kuma don kaucewa binciken da majalisar dokokin jihar ta Kebbi take wa gwamnatinsa. Ga rahoton da Murtala Faruk Sanyi ne ya aiko mana.
Mun shigo ne don a zauna lafiya. Ba mu ce ga abin da muka nema ba. Mun shigo don a yi jara. Don a ci gaba da ayyukan nan da shugaban kasa da gwamna ya faro.
Tsohon gwamnan jihar Kebbi Sa'idu na samu ɗakin gari kenan yake bayyana ficewarsa daga jam'iyyar PDP zuwa APC mai mulkin jihar a wani taron gangami a birnin Kebbi. Tun a watan Janairun shekarar da ta shige ne aka ruwaito shugaban dattawan jam'iyyar ta APC a jihar Kebbi Sani Zaro hukuma yana cewa suna nan suna kokarin shawo kan tsohon gwamnan ɗakin gari domin ya dawo jam'iyyar ta APC. To sai dai lamarin bai yiwu ba har sai ƴan watanni bayan da majalisar dokokin jihar ta baiwa rundunar ƴan sandan jihar umarnin kamo tsohon gwamnan sakamakon kin karɓa gayyatar majalisar domin kare kansa daga zargin almundahanar kuɗaɗe a lokacin da yake mulki. Duk da yake gwamnan jihar Atiku Bagudu ya yi farin cikin koma haɗewa da tsohon gwamnan a jam'iyya ɗaya, to amma ya yi ƙoƙarin kaucewa alaƙar dawowar tasa da binciken da majalisar dokokin jihar take yi.
Ban yi zato ba kuma ban sani ba, amma ban iya magana a madadin majalisa. Majalisa na da nasu hurumi, ina da nawa. Ban san dalilin su ba, ban san dalili ne ba, gaskiya ban da abin da zan baka ansa yanzu.
Shi kansa tsohon gwamnan ɗakin gari ya kaucewa amsa tambaya akan wannan batu. To amma mataimakin shugaban jam'iyyar APC mai kula da yankin arewa maso yamma barista Inu Abdulkadir cewa yayi sun yi babban kamu.
Dole ne mu tara fage kuma gyara gida kuma mu ƙara zumunci tsakanin al'umma mu anan wannan yanki, saboda wannan yanki yanki ne na APC kada ka manta. Kila in banda sanata daya cikin 21 duka yan jam'iyyar APC ne, gwamnonin mu gaba ɗaya yan jam'iyyar APC ne. Saboda ga inda duk mun haga akwai bukata ko kuma inda mu haga ya kamata mu gyara sai mu gyara.
To sai dai a nata bangare jam'iyyar PDP a jihar ta Kebbi ta ce umma ta gaida Aisha kuma sam bata yi mamakin faruwar lamarin ba. Ibrahim Umar Ummai shine kakakin jam'iyyar ta PDP a jihar.
Ai bata wucewa jam'iyyar PDP ta mutu almarata. Jam'iyya ta gwamnati ko yace san cewa adalcin ta kasa jam'iyya adawa ta rayu, rashin adalcin ta kasa jam'iyya adawa ta mutu. Jam'iyyar PDP da bisa matakin shugaban kasa har zuwa ga dan majalisar jiha ban san jihar da za a rasa wanda zai takara ba. akwai mutane na nan jibgi cikin ta waɗanda sun ka dace don waɗanda ga kaga sun bari ai zabe na an kai da zabe bai musu dadi ba sun ka gudu sun ka bar jam'iyya don haka yanzu jabiya PDP za mu samu lokaci mu rubuta majalisar dokoki takarda mu ce wannan abu da sun kira na na tsohon gwamnati sun kira shi akan wani bincike zamu dibi za su yi ko kuma akan ya dawo jabiya APC shikenan ya tsira don jabiya APC kamar shiga addinin kahiri ta an kai duk abin da kai ba an yahe ma
tsohon gwamnati ɗakin gari ya canza shekar ne tare da mataimakin sa Ibrahim K Aliyu da wasu kusoshin jam'iyyar ta PDP tare da magoya baya 267. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Nigeria.
Ban saka wada da dangi ba ballan ta ma shiga gaba in kai wada da dangi ga kaga Allah baya gode ma mun gone baya gode ma mota ta kai zaman kwarta kuma ba kai za ta dauka ba inda mota siyasa ce dan halaka wadi da kawa bani turata kuma ko ban je ko tura ba
ta gaida Murtala Faruk tsohon babban sakataren jami'ar APC mai mulkin Najeriya Dr. Usman Bugaje ya ce in dai za a karfafa tsarin demokradiya a Najeriya to tilas ne fa a tsarkake hanyoyin fidda yan takara
ko kuma zan so in maida hankalin mu ga abu mai dimbin muhimmanci ni dan zaman da nayi a fadin shugaban kasa da zaman da nayi a majalisa da zaman da nayi a sakatare na ƙasa baki daya na jam'iyyar adawa wanda ta yi ƙarfin da tafi kowace jam'iyyar adawa ƙarfi ta hadu aka zo aka yi wannan hadaka aka maida ita APC har aka zo aka ci wannan zaɓe abubuwan da na gani suna nuna mani babban matsalar Najeriya shugabanci ce a yanzu da jam'iyyar mu ta APC to bare da dan PDP da duk wata jam'iyya dai babba wanda ka sani tana kazar-kazar to duk waɗannan jam'iyoyin hanyar su ta fitar da shugaba ta lalace ta koma harka ce ta kuɗi su ko kuɗi in ka gansu to mafi yawan lokacin wato mujirmai suke da su mafi yawan lokacin to hanya ce yau in kana son ka shiga siyasa ka ci zabe an ce sai kana da kuɗi har a APC ma kuma wannan an yi a gaban mu ba wai labari muke ji ba to idan ba mu yadda cewa hanyar da ake fitar da shugabanci a jam'iyoyin mu ya lalace ba muka gyara to ban ga yanda za mu samu shugabanni na gari ba domin duk hanyar da zaka bi wanda aka ce sai kuɗi sai ka bada kuɗi to an riga an lalata magana domin wanda zai samu kuɗin da muke sanya shin me yasa ma duk ake sata a gwamnati yanzu me yasa su gwamnoni in sun zo abin da suke fare shine su kwashe baitul mali me yasa shi su ɗan majalisar yanzu da an kai musu kasafin kuɗi kokari suke su handame abin da za su yi ai saboda wai suna son su dawo in ko zaka dawo sai ka zuzzuba kuɗi in ka tambayi ɗan majalisa ko ka tambayi gwamna yanzu in yana son ya gaya maka gaskiya zai ce maka idan zai dawo sai ya kashe wani ya ce maka biliyan kaza wani ya ce maka biliyan kaza wani to ma'ana ai ƙasa ta lalace shugabanci ya lalace ya za a koma ana ɗaukan mutane don suna da kuɗi mafi yawan mutane ake ɗauka ilimin su bai kai ba inda za su yi aikin da suke kokarin su kai ga yaci halayensu ba su kai inda za a maida su shugabanni ba amma wai saboda suna da kuɗi kuma sun ci zabe shikenan sai su yi abin da so garama ko abin su garama suke saboda haka ni ina ga mutanen Najeriya ya kamata a farka kuma a tashi kuma a yaki kamar yadda aka yaki Boko Haram ya kamata yanzu a tashi a yaki hanyar da ake fitar da shugabanni sai an gyara ta gyaran nan kuma ba zai zo ba kawai don ni Usman na yi magana a nan gidan rediyo ko kuma a'a sai jama'ar da kansu sun tashi sun yaƙi duk masu su bata musu tsari na fitar da shugabanni idan ba a gyara wannan ba to za a kawo shugabannin da suka fi na yanzu lalacewa in suka zo kuma za su ƙara sata kuma za su ƙara lalata ƙasa za a yi ta rikici a yi ta faɗa a yi ta jarima iri-iri ƙasa ta koma Allah ya kiyaye kamar yadda muke ganin wasu ƙasashen duniya da suka yi shekara 20-30-40 sun kasa zaman lafiya.
Dr. Bugaje ka ambaci matsalar satar kuɗi wannan gwamnati ta sa batun yaƙi da cin hanci da rashawa a gaba ainihin baka gamsu da abin da suke yi ba ne?
to sahabu dai wannan ina jin tsokana kake yi su cikin gidan a shugaban kasan me yake ba a samu ba me aka yi tun yanzu ai ba ka zuwa ka a gidanka ana laifi ka kasa yin wani abu kuma ka fito waje ka ce wai zaka hana wannan laifin
Dr. Bugaje kana yi maganar kuɗi a harkar siyasa a Amurka karon farko waɗanda suke da kuɗin kuma an ce a Amurka ƙasa ce da al'amari ne mafi sauki a ce raƙumi ya bi ta rabin allura da a ce mara kuɗi ya ci zaɓe a Amurka amma a karon farko an samu ga mai kuɗin bai kashe kuɗin ba waɗanda suke da kuɗin aka tara musu biliyoyin dala sun kasa cin zaɓe saboda haka idan Amurka za ta iya yin wannan ba ka ganin cewa mu ma muna iya yin wannan ne mu magance wannan matsala
yo ai mun ma fi kusa waɗanda zamu magance wannan matsalan domin America ai ka san ta kai inda ta kai wajen lalacewa kafin a ma samu irin wannan saboda haka ni ina ganin mu din ma zamu iya gyara zamu fi America saurin gyara
duniya ce adaba har ko kina ka juyawa in wata ta daba wata ka dawowa
Muna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 10:21 a yankunanmu. A halin yanzu kuma sai a gyara zama ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Are yanzu kurar da tashi sanadiyar kalaman da aka zargi shugaban Amurka Donald Trump da furtawa akan nahiyar Afirka da Haiti bata kwanta ba inda baya-bayan nan jakadiyar kungiyar tarayyar Afirka a nan Amurka Arikana Chihombodikwa tace akwai matakan da suke sa ran za su dauka nan gaba kan kalaman da aka zargi shugaban na Amurka da furtawa
It's a wound that's going to leave a very deep scar and that's troubling for me
Wannan wani ciwo ne da zai bar babban tabo.
To sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken bayani kan wannan takaddama. Sunana Mahmud Lalo. Yayin da ake ci gaba da mai da martani kan kalaman da wasu majiyoyi suka bayyana cewa shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa akan kasashen Afirka da Haiti. Wata ƴar jarida ta tambayi shugaba Trump ko yana so ya ga ƙarin ƴan ƙasar Norway suna shiga Amurka kamar yadda za ku ji.
Ina son su shigo daga ko ina.
An dai zargi Trump da faɗin cewa kamata ya Amurka ta riƙa barin baƙi daga ƙasar Norway suna shiga ƙasar ta Amurka a maimakon baƙi daga nahiyar Afirka da Haiti. To ita dai wannan takaddama ta sa jami'an fadar White House sun shiga faɗitashin kare zargin da aka wa Trump. Sarah Huckabee Sanders, jami'in yaɗa labarai ce a fadar White House, a kuma ce wata shugaba Trump bai furta waɗannan kalamai ba, amma kuma bata musanta cewa ya yi magana cikin zafafan kalamai ba, yayin da yake ganawa da 'yan majalisar dokoki kan batutuwan da suka shafi shige da fice, kuma hakan a cewarta shi yasa ake ƙaunarsa.
I think that's one of the reasons the American people love him, one of the reasons that he won in a sitting in the
Ina ganin wannan na ɗaya daga cikin dalilan da yasa Amurkawa ke ƙaunarsa. Kuma ina ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ya samu nasarar shiga ofishin shugaban ƙasa na Oval Office a yanzu. Shi ba mutum bane da ake tsara mai abin da zai faɗa. Shi mutum ne mai faɗar abu yadda yake a wasu lokuta. Kuma yakan yi amfani da zafafan kalamai.
Like they are sometimes and sometimes he does use tough language.
Sakamakon waɗannan kalamai ya sa ƙasashen Botswana, Ghana da Namibia da Senegal da kuma ƙungiyar tarayyar Afirka suka shigar da ƙorafi a hukumance. Yayin wata hira da ta yi da muryar Amurka, jakadiyar ƙungiyar tarayyar Afirka a nan Amurka, Arikana Chihombodikwa, ta ce kalaman na Trump da tsarin tafiyar gwamnatinsa kan turban nan ta Amurka farko kafin komai na barazana ga daɗaɗɗiyar hulɗar da ke tsakanin Amurka da nahiyar Afirka.
It's a wound that's going to leave a very deep scar. And that's troubling for me.
Wannan wani ciwo ne da zai bar babban tabo. Hakan kuma matsala ce gare ni. Tunda ina zaune ne a nan domin na riƙa kyautata hulɗa tsakanin Amurka da Afirka. Kalamai irin waɗannan za su iya kawo cikas wajen ƙoƙarin da nake na kyautata hulɗa tsakanin ɓangarorin biyu.
To try and continue to solidify that relationship.
Jakadiyar Arikana ta kara da cewa tana sa ran nan gaba za a iya samun bore ta fuskar diplomasiya da kasashen na Afirka da Haiti ciki har da yiwuwar kauracewa jawabin halin da kasa ke ciki da shugaba Trump zai gabatar a nan gaba. To sai dai mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce hudar da ke tsakanin Amurka da nahiyar ta Afirka na nan daram.
We have a deep respect for people from the African continent.
Muna matukar mutunta mutanen da suka fito daga nahiyar Afirka. Muna da kyakkyawar dangantaka da kusan kasashe 50 da ke nahiyar, kuma haka lamarin yake kan wasu kasashe. Dangantakar muna nan daram kamar da.
Sakatariya Heather ta kuma kara da cewa sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson na shirin kai ziyara nahiyar ta Afirka nan gaba a farkon shekarar nan. Yunkurin da jakadiyar tarayyar Afirka Amurkan ta ce za a karbe shi da hannu biyu. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayensu, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mai hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A kasance tare da mu ranar Juma'a domin jin wani sabon shirin duniyar Amurka. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana karfe 10:26 da ɗan kai. Ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta email. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne daga hannun Abubakar Ibrahim Kawu Girgir, yana cewa killacewa makiyaya Fulani wajen yin kiwo a matsayin samun musu matsuni hakan ba shine zai kawo ƙarshen tashin-tashina dake tsakanin Fulani da manoma ba, face ma ya ingiza Fulani ɗaukar mataki na ɓacin rai saboda abu ne mai wuya dabbobi a killace su a gu ɗaya domin dabba da yawo aka santa. A bar masu burtalai su kuma manoma a ba su lokaci don kammala ayyukan su shine mafita kawai. Allah ka ba mu zaman lafiya mai dorewa a kasar mu baki daya. Shi kuma Abba Sa'adu yace salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. Hakika nayi mamakin yadda ake neman dauri dora ga shugabannin riko da kansiloli a jihar Katsina, inda zaka ga ana neman daukar mutumin da bai yi karatu ba amma za a bashi jagorancin al'umma. Hakika in dai ba a yi gyara ba, to abinda ake son cimawa da wuya ya samu, domin Hausawa sun ce idan ana dara fid da uwa ake. Masu haro abinda ya sauke nan cikin wasiƙu da kuka rubuto a cigaba da rubutowa, sannan hankali za mu karanta. To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
A takaice, kafar yaɗa labaran gwamnatin Turkiyya ta ce sojojin ƙasar sun ƙetara kan iyaka zuwa yankin Kurdawa da ke ƙasar Siriya. Yau ɗin nan Lahadi, kamfanin dillancin labaran Anadolu ya ce sojoji sun kutsa cikin lardin Afrin kwana guda bayan da jiragen saman Turkiyya suka ƙaddamar da hare-hare kan mayakan Kurdawa a Afrin wanda ke samun goyon bayan Amurka. Sojojin kundumbalar Afghanistan sun kawo ƙarshen samaman da suka kai a tsawon daren jiya a otel ɗin ƙasa da ƙasa na Kabul, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane biyar da ke ɗauke da muggan makamai da kuma wasu mutane shida da ke zaune a otel ɗin, ciki har da wata mace 'yar ƙasar waje, a cewar jami'ai a yau ɗin nan Lahadi. Sarki Abdullah na ƙasar Jordan ya bayyana damuwarsa game da shawarar da Amurka ta yanke ta amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. A tattaunawarsa da mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence, sarkin ya gaya ma mataimakin shugaban ƙasar Amurka cewa mafita game da rikicin Isra'ila da Falasɗinawa ita ce kafa tagwayen ƙasashe ta yadda gabashin birnin Quds zai zama babban birnin ƙasar Falasɗinu. Yan majalisar dokokin Amurka na Republican da Democrats waɗanda ke ci gaba da ganin laifin juna game da cijewar al'amura a siyasance sun tashi aiki a rana ta farko ta rufe wasu harkokin gwamnati da aka yi, inda aka ga alamar cimma wata 'yar jituwa kan wani ƙudurin dokar kashe kuɗi wanda ta ƙaddama kan batun shigowar baƙi ta da mai.
Tuma da Allah gaishe ka. Masu aro abin da sau ake nan cikin shirin a yanzu sai kuma can da asubahi da ikon Allah za ku yi wasu sabon abokan aiki da wasu sabbin shirye-shirye. Kamin na madadin Ibrahim ka almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Cibiki Radio da wani da kuma dakin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma injiniya da ya rika masa Malam Al. Annan ne sahabu Imam Ali zan da ka ta yin sallama da ku. Mu zama lafiya.